sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masurarro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim kuma tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na Hausa a yau ranar Alhamis 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa da safin yau kasar Rasha ta kaddamar da wasu hare-hare a gabashin kasar Ukraine. Haka kuma za a ji cewa a yau Alhamis ne ake sa ran mataimakin shugaban kasar Najeriya zai kai wata ziyara aiki a jihar Borno. Haka kuma za a ji cewa ana ci gaba da gudanar da wani shiri na gyara dangantaka tsakanin jami'an 'yan sandan kasar Ghana da al'ummomin da suke tarewa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Solomon Barme ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridan kasar Ghana amma yanzu sai a gyara zama domin tsoraran labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Minista harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su dauki matakan gaggawa da matsaya ta bai daya don kare kasarsu daga fadawa karkashin mamayar dakarun Rasha. Yayin wani taron majalisar dinkin duniya, Dmitry Kuleba ya ce burin Rasha ba shine ta tsaya akan Ukraine ba. Yana mai cewa tsunduma kasar ta Ukraine cikin yaki zai janyo hatsaniya a duniya. Ministan ya kuma gargadin cewa Rasha ta nuna alamun cewa a shirye take ta fadada wannan mamaya. Lamarin da yake zai jefa rayukan dakarun Ukraine da na fararen hula da suka hada da yara da mata cikin mummunan yanayi. A ranar Litinin, shugaban Rasha Vladimir Putin wanda ya tura dakaru 150 kan iyakar Ukraine ya rattaba hannu kan wata doka wacce ta ayyana yankunan Donetsk da Luhansk da ke gabashin Ukraine a matsayin masu cin gashin kansu. Ya kuma tura dakarunsa zuwa waɗannan yankuna inda ya ikirarin cewa sun shiga ne don kare rayukan fararen hula. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alkali a kotun kolin ƙasar a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa Biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar Litinin mai zuwa. A ranar Talata, sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta ce Biden bai kai ga matsayar zaɓar wanda yake so ya cike gurbin a kotun kolin ba. Amma dai ya zanta da mai shari'a Ketanji Brown Jackson da J. Michelle Childs da kuma Lurienda Kruger a cewar majiyar. Biden ya alkawarin zaɓar mace baƙar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin nan da ƙarshen watan nan da mai gurbin alkali Stephen Breyer da ya yi ritaya. Sai dai babu ƙarin bayani kan ko Biden ya gana da wasu ƙarin masu neman wannan mukami. Sakatariyar yaɗa labarai a fadar ta White House Psaki ta ki cewa komai kan wannan ganawa da Biden ya yi da mutanen ukun, amma ta jaddada cewa zai bayyana zaɓinsa duk da rikicin Rasha da Ukraine da ake fuskanta. A ranar Laraba, Amurka ta ayyana saka takunkumi akan wasu kamfanoni da ke samar da kudade ga 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen. Matakin na zuwa ne bayan da mayakan da ke samun goyon bayan Iran suka zafafa hare-haren da suke kaiwa da jirage mara matuka da makamai masu linzami akan iyakokin makwabtan ƙasar ta Yemen masu arzikin mai a yankin Gulf. Sai dai matakin saka takunkumin da mayaka tabbatar malin Amurkan ta ɗauka ya gaza wanda hukumomin Saudiya da sauran kawayen Amurka da ke yankin suka yi tsammanin gwamnatin Biden za ta ɗauka. Jami'an gwamnatin Amurka sun zanta da Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa. Yayin da rikicin Ukraine ya sa farashin man fetur ya yi tashin goron zabi da kuma ƙarancin man a kasuwar duniya. Takunkuman sun ta'allaka ne akan wasu kamfanonin jiragen ruwa da wasu wuraren kasuwanci waɗanda gwamnatin Amurka ta ce suna fasakorin man fetur da wasu muhimman kayayyaki a yankin gabas ta tsakiya da Asiya da Afirka da zimmar samarwa 'yan tawayen na Houthi kuɗaɗe. A shekarar 2014 mayakan na Houthi suka karɓe Sana'a babban birnin ƙasar ta Yemen da mafi akasarin arewacin wasu yankunan ƙasashen Larabawa. Wata gamayyar dakaru da Saudiya ke jagoranta ta shiga yakin a shekarar 2015, matakin da har yanzu bai samu wata kwakwaran nasara ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kuma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da kaddamar da wasu hare-hare a gabashin Ukraine da safe yau Alhamis. Yana mai cewa ya ɗauki matakin ne a matsayin martani ga barazanar da Ukraine ta yi. Ga rahoton da Mahmud Lalo ya haɗa mana.
Harharar na Rasha na zuwa ne kwanaki biyu bayan da Rasha ta ayyana wasu yankunan kasar ta Ukraine biyu a matsayin masu cin gashin kansu, inda ta tura dakaranta da sunan kare lafiyar al'ummomin yankin. Yayin da yake sanar da sabon matakin da suka dauka da safiyar yau Alhamis, Putin ya gargadi kasashen duniya da kada su yadda su tsoma baki kan wannan lamari. Cikin wata sanarwa da ya fitar ta kafar talabijin, Putin ya ce duk waɗanda suke adawa da matakin da Rasha ta dauka a yankin Donbas za su fuskanci mummunan sakamakon da ba su taba gani ba. Rahotanni sun ce an ji karar fashe-fashe a Kyiv, babban birnin kasar ta Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce al'ummar Ukraine na shan wahala daga hararen da dakarun Rasha ke kaiwa ba tare da sun tsokani kowa ba. Biden ya kara da cewa zai tattauna da shugabannin kungiyar G7 da safiyar Alhamis din nan, kafin su sanar da karin matakan da Amurka da kawayenta da abokan hulɗarta za su dauka akan Rashar, bisa wannan musgunawa da take yi wa Ukraine da barazana ga zaman lafiya a duniya.
To a gaida Muhammad, amma kar ka yi nisa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Muhammad din ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugabar hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta sanar da shirin kungiyar na kashe dala biliyan 172 ta hanyar samar da ababen more rayuwa a sassan nahiyar Afirka. Von der Leyen ta bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai a Dakar, babban birnin Senegal, tare da haɗin gwiwar shugaban kasar Macky Sall. Ziyarar babbar jami'ar ta kungiyar tarayyar Turai a yammacin Afirka na daga cikin shirye-shiryen taron koli da kungiyar ta EU da ta tarayyar Afirka ta EU suke shirin gudanarwa a mako mai zuwa. Ita dai Senegal ita ce take rike da shugabancin kungiyar tarayyar ta Afirka ta EU. Wannan shirin tallafi da kungiyar ta EU za ta samar na daga cikin shirin tannan na samar da ababen more rayuwa a sassan duniya da ake kira Global Gateway, wanda ya kuduri aniyar kashe dala biliyan 340 nan da zuwa shekarar 2027. Kasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun Majalisar Dinkin Duniya a ranar Laraba da ta yi watsi da yunkurin da kasar Myanmar ke yi na neman a kori karar da aka shigar a kanta kan zargin aikata kisan kyashi akan al'ummar musulman Rohingya marasa rinjaye. A shekarar 2019 Gambia ta shigar da Myanmar kara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICJ, tana mai cewa dakarun Myanmar din sun karya dokar 1948 wacce ta haramta kisan kyashi, inda suka farwa al'ummar Rohingya a shekarar 2017. Su dai dakarun Myanmar sun kaddamar da wani farmaki a jihar Rakhine bayan wani hari da mayakan Rohingya suka kai. Ana dai zargin jami'an tsaron na Myanmar da laifukan yin fyaɗe, kisa da kona dubban gidaje, lamarin da ya tilasta musulmai 'yan Rohingya 730 tserewa zuwa Bangladesh da ke makwabtaka da kasar. Wani binciken Majalisar Dinkin Duniya ya gano cewa lalle an aikata kisan kyashi a lokacin farmakin. Zaria iya kwashe watanni kafin kotun ta yanke hukunci kan bukatar da kasar ta Myanmar ta shigar, inda ta nemi da a yi watsi da karar.
Labaran duniya kenan, aka tura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa Najeriya, inda a yau Alhamis ne ake shirya mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo zai kai wata ziyara aiki, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Haruna Daudabi ya haɗo mana.
A yau Alhamis ake sa ran ziyartar mataimakin shugaban ƙasar Najeriya zuwa jihar Borno da buɗe wasu ayyuka da gwamnatin jihar ta yi da kuma kaddamar da ƙananan masana'anta da mazagaitin sana'o'i. Ana sa ran ziyarar mataimakin shugaban ƙasar da zai zaga wurare daban-daban har guda 7 da yada da rukunin gidajen da gwamnatin jihar Borno ta gina, ma likitocin da ke jihar da ake kira Dr. Scotters da kuma rukunin wasu shago da aka gina a hanyar Bolukutu da leƙa makarantar marayu da shi mataimakin shugaban ƙasar ya gina da ke garin Maiduguri, kuma ziyartar fada mai martaba Shehun Borno da wata babban makaranta da ake kira Mega School da ta hanya da gwamnatin jihar Borno ta shimfiɗa. Sannan daga bisani ya gagari da ziyartar fada gwamnatin jihar a shekarar 2021 dai aka samu ziyarar shugaban ƙasar Najeriya zuwa jihar Borno har sau biyu, wato a watan Yuni da kuma watan Disamba, yayin da wannan shi ne karon na farko da mataimakin shugaban ƙasar ke ziyarar jihar Borno. Zai da cewa mataimakin shugaban ƙasar ya ziyarci jihar Borno kusan sau 4 a shekarun baya da suka gabata. Kwamishinin yaɗa labarai da al'adun cikin gida na jihar Borno, Honorable Babakura Abacha Tau, ya mun ƙarin haske game da abin da mataimakin shugaban ƙasar zai aiwata.
Yana zuwa ne yakan yi jawabi bayan ya gama jawabin sa, akwai tanadin da gwamnatin tarayya ta yi akan tallafa a jama'an jihar Najeriya gabaɗaya domin su dogoro da kansu. To abubuwan da suke shi ne kamar hanyar kasuwanci, kamar hanyar su kere-kere. Gwamnatin jihar Borno ta yi abubuwa kamar irin su gine-ginen makarantu, dakin kwana na 'yan asibiti, wato likitoci kenan, su ma duk an yi musu. To wayannan da kuma hanyoyi, karma hanya bace, hanyar abin da ya tashi daga cikin wajen bayan kwatas, ban san dai takaitaccen ya tsohon hanyar ɗin ba. Baya ga haka kuma akwai makarantar mega school wanda za a bude shi ma, yana ɗaya daga cikin abubuwan da. Baya ga haka kuma akwai makarantarsa wanda ya yi a nan Maiduguri na marayu, da kuma wasu wadda ba su da ƙarfin yi. Wayannan makarantar tana kunshe da yara kusan 2,500.
Ko menene buƙatun 'yan jihar Borno game da ziyarar mataimakin shugaban ƙasa?
Sunana Malam Mudu Kasim daga Maiduguri. Gaskiya muna da buƙatu da yawa. Buƙatar mu na farko musamman ma wutar lantarki na a gabaɗin Najeriya. Mu 'yan jihar Borno ne ba mu da wutar lantarki. Kuma gaskiya a rashin tsaron nan da kuma rashin wutan yanzu ya kawo wajen rabin layukan abinci na mutane ma wutan nan ya rage samun mutane a sana'a. Na biyu kuma musamman ma hanyar dambuwan nan. Ɗaya cikin hanyoyin da yake shigo da abinci ma jihar Borno. Yanzu hanyar nan yau an rufe wajen shekara biyu da wani abu.
Sunana Malam Ahmad, mazaunin garin Maiduguri. Babban bukatan duk wani mazaunin arewa maso gabas musamman ma cikin jihar Borno shine tsaro. Mu babban abin da muke nema wajen gwamnati wanda yana cikin dalilai ko kuma ajenda da suka yi amfani da shi a campaign akan cewa za a ba mu tsaro.
To sunana Tijjani Usman Bello. To bukatun mu dai gaskiyan zance baya wuce na wuta. Muna fama da matsalar rashin wuta. Kaga idan lokacin da ake da wuta ne mafi akasarin mutane suna amfana da wutan da ake da shi, suna da kananan masana'antu da sauran wasu abubuwa, ta nan ne suke samun kuɗaɗen shiga wanda suke cin abinci. Muna samun matsaloli da daman gaskiya. Sanadiyar rashin wutan ma wasu mutanen sun rasa samun abincinsu.
Trade masharata kan al'amuran yau da kullum suka danganta ziyarar mataimakin shugaban ƙasar da cewa harkar siyasa ne kawai. Wannan kuma yar manuniya ne, ba ta iya nuna hakan idan lokaci yayi. Haruna Doda Biyu, Maryal Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Doda Biyu. To daga Najeriya kuma sai kasar Ghana, inda ake ci gaba da gudanar da wani horo da zumma gyara taɓarɓarewar dangantaka tsakanin al'ummomi da 'yan sandan kasar. Radwan Abbas na ɗauke da wannan rahoton.
Wannan shine na hudu cikin jerin tarurruka irinsa tun a bara, kuma na ƙarshe na wannan watan. Kosan ɗin ya maida hankali ne akan muhimmin fagage guda hudu da ke buƙatar magance giɓi da ke akwai cikin ma'aikatar 'yan sanda, tare da inganta sana'ar ta aikin 'yan sanda da yake jawabi ga 'yan jarida. Daraktan sashen kawo gyara na ma'aikatar 'yan sandan Ghana, Chief Superintendent Cuthbert Apengo, ya bayyana gamsuwa game da kosan ɗin yanzu. Ya ce ya yi imani cewar horon zai zauna sosai cikin 'yan sanda.
From the first course that we started last year October, then the second November, and this year January, and this is the fourth course. Actually, we've been able to train about 80.
Daga kosin farko da muka soma a bara cikin watan October, da biyu ga watan November, da shekarar nan a watan Janairu, kuma shi ne kos na kudu. A hakika mun iya baki malin inspectorin mu ta malin horo na kudin, mun iya kai har 100 inda muka samu mahalarta 20. A bara mun ba 60 horo, shi ne 30-30 da take mayar da martani. Wakiliyan Hansidal Madam Arija Frank ta ce a hakika horon ya cimma abin da ya sa aka shirya shi. Sa'an nan ta ce za a faɗaɗa shi zuwa sauran ƙasashen Afirka ta yamma. Akan muhimmancin tabbatar da kyakkyawar danganta tsakanin 'yan sanda da al'umma da taron ke son cimma, ga ra'ayin Malam Mai Rago, masani akan sha'anin tsaro.
Ina ganin ya dace ainihin sabili da zai taimakawa jami'an tsaro na kasar Ghana gogewa da ƙara zurfafa ilimi a fannin bincike na laifuffuka da kuma aikata laifuffuka a fadin kasar Ghana. Sa'annan kuma wannan taro har ila yau zai taimaka wa hukumomi na tsaro na ƴan sanda wurin ganin cewa sun mutunta al'umma domin wato al'umma suke ka musu labarai akan bata gari a cikin unguwanni da suke zaune. Akan haka idan alaka tsakanin al'umma da ƴan sanda ba shi da kyau, to ina ganin wannan zai hana ruwa gudu wurin binciko aika-aika da al'umma ko kuwa bata gari ke aikatawa a cikin unguwanni a duk fadin kasar Ghana.
Burin dai masu shirya taron na bada kwarin gwiwa shine isa ga sauran kasashen Afirka ta yamma ba da jimawa ba. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwanullah Abbas, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Shirin na zo muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 2:17. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba da ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Sunana Sule Mummuni Barma. To yau muke ban kwana da shugaban kungiyar guragun mina Adamu Garba Igwe. Haka kuma a yau din za a ji martanin gwamnatin jihar Niger dangane da koke-koken na kasassun jihar, baya ga batun rashin samun tallafin gwamnati a fannonin rayuwa, rashin cin moriyar gwagwarmayar siyasa na daga cikin abubuwan da masu bukata ta musamman ke nuna damuwa a kansu.
Yanzu kai ka duba, ai kana zuwa taro ko na siyasa ko na gwamnati a ce an yi skill acquisition, kai waye an koya ma mutane sana'i, kana ganin ana ba su kana kasassu slot
wato ba a ba ku
a kai ma a taron kana ganin na kasashe ko a ce ga wani kaso da aka ba na kasassu. Shi yasa ka ji na ce maka duk ko a wani jam'iya ne in jam'iyan su duba na kasassun da ke bin su mana sai su taimaka musu. Sannan haka haka kaga shi ma rage kunci ne da hana barace-baracen. Jiya ina kallo TV naga an ce nan karamar hukumar caccaga an ba mata guda kusan 200 jari kusan 10,000. To kaga ba ni dai a TV nan da na gani ban ga mace na kashashiya
ba
gurguwa ba makauniya ba kurma a ce dan siyasa kowane jam'iyya yake yi har in yana kyamunmu ba zai taimaka mana ba, to me yasa suke son ƙuri'anmu? Ya kamata mutanenmu na kasassu su ma su san wannan.
Domin jin matsayin gwamnatin Niger akan matsalolin da mutanen da ke da tawaya suka koka akan su, Mustafa Nasir Batsari ya tuntubi sakataren gwamnatin jihar Alhaji Ahmed Ibrahim Matane.
Wannan fara da na karshe da kai maganan hukuma musamman wadda za ta kula da na kasassu, ainihin gaskiya ko gwamnatance muna tunani na mun ban fara wani abu kokara haka game da kirkiro wannan hukuma ba. Abin da muke kokarin mu yi yanzu a gwamnatance shine wannan ma'aikata da ke kula da nakasassu yanzu muna so mu ƙara inganta da ƙarfafa ta domin a samu musamman department wanda yake zai kula da nakasassu da sauran su idan ka duba yanzu wannan ma'aikatan tana kula da yara kanana da yake wayan su kuma wanda ba su da iyaye da su nakasassun karan kansu da sauran su to yawanci ba wai kirkiro hukuma shine maganin abu ba maganin abu shine a tabbata cewa tallafi da ya kamata tsarin da ya kamata da zai inganta rayuwar nakasassu ya kamata a fuskanta kana iya kirkiro hukuma wanda yake ita karan kanta kudin da za ta tafiyar da kanta ba za ta samu ba so kaga ka kirkiro hukuma ne kawai da sunan hukuma duk wadansu suna yi mu kuma a wannan gwamnatin muna duban shin wadannan wani hanya ne zai fi fa'ida da zai inganta rayuwar nakasassu gaba ɗayan su to shine muke duba
na'am ɗan shugabannin nakasassun nan musamman makafi da guragu da muka zanta da su sun nuna kawo dai abubuwan da ya kamata a ce an yi musu musamman na ribar siyasa da sauransu ba sa samu a jihar Niger me zaka ce game da wannan korafi nasu
to ba za ka ce ka san maganar nakasassu da sauransu ba maganar siyasa bane duk yau gwamnati ta kafa kan siyasa ba wai shine kawai nakasassu za su samu cin gajiyan wannan siyasa ba idan kaji haka cikin su na kasusu masu bidan mukamai suke wayannan furucin amma abinda yafi kyau shine tafiyan da za a yi na gwamnati cin an kula da nakasassu gaba ɗayan su kutare makafi guragu da sauransu to abinda ya kamata mu fuskanta kenan a gwamnatance idan muna so abin ya dore
na'am to kaman me kuka yi musu yanzu haka na kula da su wanda za a nuna cewa gashi an yi musu wani abu
to yanzu ba zan iya diddigawa ba amma na tabbata idan muka samu cikakken bayani don ka san akwai ma'aikatu da yawa wanda ke kula da nakasassu duk wani abin da ake yi na wani intervention ko daga ma'aikatan gona ne ko daga su women affairs ne da sauransu ana ware musamman nan nakasassu domin an san cewa suna da waɗansu bukatattu wanda yake ya danganci rayuwarsu so idan muka yi so daga ƙididdiga ɗin ni kan kaina ya kamata mu zauna kaga sai a ba da bayani a ga cewa lokaci kaza tun da aka zo wannan gwamnati zo a 2015 har zuwa yanzu ga irin tallafin da aka bayar ma nakasassu idan ka tuna akwai waɗansu gyare-gyare da mai girma gwamna Alhaji Abubakar Sanibello ya yi musamman don saboda nakasassu orphanage da sauransu duk waɗannan da kuma irin ba su training mu kan to da abin ga ƙididdiga din za mu bayyana domin kada ne yanzu in faɗi wani abin da yake ba shi ne ba.
To masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari da shugabannin kungiyoyin nakasassun jihar Niger ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ni lafiya.
To wannan haka yake a gaida Malam Sule yanzu kuma lokacin da Radwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana.
Da babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic da mu so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine kotun koli ta ba da umarnin daukan wani mataki na daban akan mamban majalisar dokoki na Asinor. Jaridar ta ce kotun kolin kasar nan ta ba da umarnin daukan wani mataki na daban akan mamban majalisar dokoki na jam'iyyar National Democratic Congress wa mazabar Asinor Mr. James Jace Kwaisen dangane da umarni na kotun ya karar da ke akwai wanda ke bukatar dakatar da Mr. Kwaisen daga gabatar da kansa a matsayin mamban majalisa za a ainihin buga shi akan jaridar Daily Graphic kuma a gabatar da shi a idan mamban majalisar dokokin sai kuma jaridar Ghanaian Times wadda ta ruwaito wannan labarin an kame yayan jagoran tashin hankalin Nima da Mamobi wadda ake wataki da shugaban bombomba. Jaridar ta ce ɗayan shugabannin waɗanda suka hassasa zub da jini a yankin Nima Mamobi a kwanan baya yanzu an same shi an kame shi a bakin iyakan Afulawu a cikin jihar Volta kuma 'yan sanda ne suka kame shi ɗin wadda ake zaton Ali Audu ya ranta na kari tun a wannan zubda jini a mamobi da nima wadda ya abku a ranar 18 ga watan Janairu shekara 2022 an dai same shi ne aka kame shi bayan ana bin takunsa a Aplawo wani labari da ƴan sanda sun ka gabatar ya nuna cewar an kama wannan ɗayan ne bayan tuntuni an kama ɗayan shugabannin kenan su biyun duka za a gabatar da su gaban shari'a wani mutum ya sassare ƴarsa har lahira jaridar Daily Guide ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wani mutum ya daddace ɗan sama shekaru 2 da rabi har lahira inda kuma ya bar wata ta jina jina cikin mummunan hali ayyuka cikin gundumar manfurgomo duwari da ke cikin jihar arewa maso gabashin kasar nan mutumin mai suna Adam Haruna mai shekaru 24 dai an nuna cewar ana masa jinyar tabuwar hankali mai masa magani ya sallamo shi ne hadarin nan ya abku ɗan sanda dai ba su tabbatar da dalilin wannan hadari na ranar Lahadi ba game da abinda wanda ya shaidi abinda ya abku Haruna dai an ganshi yana tacen baki da matarsa mai suna Suraya Haruna amma sai ya shika zuwa cikin ɗakin su da ɗansu karamar da aka hallaka sun nuna cewar ya lalata makullin kofar sa'annan ya bar ɗanta su a mace uwar kuma cikin mummunar hali ita ko jaridar da Herald wannan labarin ta ruwaito masu motoci sun amince su yi ƙarin kashi 15 a cikin 100 na kuɗin da suke karɓa jaridar ta ce matuka motoci a nan Ghana sun amince su yi karin kashi 15 a cikin 100 na abin da suke karɓa na kuɗin hawa mota dangane da shirye-shirye da ke akwai game da kuɗin karɓan hawa mota da kuma sha'anin masu motoci din bayan shawarwari mai ƙarfi da shugabanni sun amince su yi karin kashi 15 a cikin 100 na kuɗin da ake karɓa na hawa mota da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga
to a gaida Radwanullah don ku muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeici
Ministan harkokin wajen Ukraine ya yi kira ga kasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa da matsaya ta bai daya don kare kasarsu daga fadawa ƙarƙashin mamayar dakarun Rasha yayin wani taron majalisar ɗinkin duniya Dmitry Kuleba ya ce burin Rasha ba shine ta tsaya akan Ukraine ba yana mai cewa tsunduma ƙasar ta Ukraine cikin yaƙi zai janyo hatsaniya a duniya ministan ya kuma gargaɗin cewa Rasha ta nuna alamun cewa a shirye take ta faɗaɗa wannan mamaya lamarin da ya ce zai jefa rayukan dakarun Ukraine da na fararen hula da suka hada da yara da mata cikin mummunan yanayi Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da mutum uku daga cikin waɗanda ake tunanin zai zaɓa don zama alƙali a kotun kolin ƙasar a cewar wata majiya da ke da masaniya kan lamarin. Kamfanin jallancin labarai na AP ya rawaito cewa Biden na shirin ayyana zaɓinsa a ranar Litinin mai zuwa. A ranar Talata, sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta ce Biden bai kai ga matsayar zaɓar wanda yake so ya cike gurbin a kotun kolin ba. Amma dai ya zanta da mai shari'a Ketanji Brown Jackson da J. Michelle Chance da kuma Lurienda Kruger a cewar majiyar. Biden ya yi alkawarin zaɓar mace baƙar fata ta farko da za ta shiga kotun kolin nan da ƙarshen watan nan da mai gurbin alkali Stephen Breyer da ya yi ritaya. Ƙasar Gambia ta yi kira ga babbar kotun majalisar ɗinkin duniya a ranar Laraba da ta yi watsi da yunkurin da ƙasar Myanmar ke yi na neman a kori ƙarar da aka shigar a kanta.
Masu sauraro na muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kamar ko da yaushe za a iya shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu Ahmad Adadin Mahmud Lalo ya ta na gabatarwa su Salamu Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol Ni sarfi da hashin gumel da na hana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.